saboda ƙurewar lokaci, tambaya guda ɗaya za mu amsa, sati mai zuwa sai mu amsa sauran insha Allah. Abu na farko, muna amfani da wannan majalisi mai albarka, a wannan masallaci mai albarka na Jami'ar Bayero Sabuwa a garin Kano. Muna miƙa jaje da ta'aziyya da kuma addu'a ta alkhairi ga ‘yan uwanmu mutanen Maiduguri Borno, da Allah ya jarrabe su da ambaliyar ruwa a wannan sati. Allah ya jarraba mutanen Maiduguri da ambaliya ta ruwa, da an yi asarar rayuka, an yi asarar dabbobi, an yi asarar dukiya da ba za ta misaltu ba. A yanzu dai, a iya yadda muke bibiya, babu wani alƙalami da ya iya ƙayyade haƙiƙanin asarar da aka yi ta rayuka da kuma dukiyoyi da aka yi asara. Masana suna cewa sama da shekara 30 ko fiye da haka ba a taɓa yin wani ambaliya na ruwa da ya zo ya ci wannan gari na Maiduguri irin wannan ambaliyar ruwa ba. Da haka gaskiya ‘yan uwanmu da suke garin Maiduguri suna cikin tashin hankali, suna cikin firgici, suna cikin damuwa, suna kuma cikin alhini wallahi. Gidaje sun rushe bila adadin, wasu gidajen na ƙasa ne damu. Don haka kawai ruwan da ya zo ya sha gidan sai ya sauka. Wasu da yara jarirai a ciki. Wata mata wani ɗan uwa yake cewa suna kallonta da ita da ɗiyarta. Wani ya yi ƙoƙari ya ƙwato ta kada ruwa ya tafi da ita. Haƙura ya yi ƙyale ta haka ta ruwan ya tafi da ita da ita da ɗiyarta duk suka mutu. Akwai wuraren da in ka zo sai dai ka rinka ganin rufin kwano kawai. Ya fi ƙarfin mutane. An yi ambaliyar ruwa sosai. Wasu dama-damai ne suka faffashe. Ruwan ya yi yawa, ya ɓalle, ya biyo har hanyar da bai saba yana bi ba. Yadi-yadi na saida motoci na miliyoyin kuɗi. Da daddare ruwan ya fara zuwa, da daddare ana kwance. Mota ta miliyan kaza ba za ka ganta ba. Duk motar da ruwa ya riga ya sha kanta, wannan motar kwandem, da wahala ta tashi. Kun san kissar tsunami, abin da ya ta faruwa na asara da suka yi ta yi da motocinsu da aka yi ta kawo mana a nan, kaga mota mai tsada an sayar da ita arha. Amma fa ba za su je ko ina ba, sai dai asara ta zama ta gwangwan. To masu kuɗi kurin masu sai da motoci, asarar da suka yi da motoci a ma'aikatu, ruwa fa har asibiti fa, ruwa har gidan Shehun Borno fa, ruwa har cikin masallaci. Ruwa ya ci wurare da yawa. Muna addu'a a wannan majalisi mai albarka, ya Ubangiji, ‘yan uwanmu da suke garin Maiduguri da kewaye da ƙauyuka, da Allah ka jarabe su wannan. Allah ka san me yasa ka ɗora musu wannan, Allah ka yaye musu duk asarar da aka yi. Ubangiji Allah ka ninka musu da alheri, ya Ubangiji ka mayar musu da abin da suka rasa. Yanzu akwai barazana kamar haka, barazanar rashin wurin zama. Dan duk wanda ruwa ya ci gidansa, to har yanzu ruwan, har yanzu wani gidan da kwale-kwale ake zuwa, to ina zai kwanta, ina gadansa, ina katifarsa, ina takaddu, ina abubuwa masu muhimmanci da ba a so ruwa ya taɓa, duk an yi asararsu. To ba wurin zama. Makarantun firamaren su ma ruwa ya ci. Wani ya ce an kai su wani wuri gaba ɗaya ciyawa ne, sai a ɗauki katifa a wulla maka da kai da matarka da ‘ya’yanka, katifa guda ɗaya a cikin ciyawa, cikin jiƙa, haka za ka kwanta. Ga sauro, wasu akan daji, akan duwatsu, ai wasu akan duwatsu, akan bishiya, wani fa dan ransa ya kubuta bishiya ya hau. To yanzu mutanen nan da suka rasa wurin zaman su, ina za a kai su? Allah kiyaye kada a sake kirkiran wani IDP camp din, wani wurin gudun hijira kuma daban bayan na fada da aka yi na Boko Haram. To ga kuma yan gudun hijiran ambaliyar ruwa. Maiduguri Allah ya jarabe su gaskiya. Allah ya mayar musu alkhairi. Akwai barazanar yunwa, ba abinci. Wani dalibi na yake ga mu yace mallam ruwa ya shiga kasuwa, shaguna an yi asara. Ruwa ya jika abinci, shagunan abinci ya jike gaba daya. An yi asara. Ruwa ya tafi da wasu abubuwan. Har gidan zu sai da ruwa ya balla. Aka dauke hoton zaki yana ta gudu. Zaki ya fita, kada ta fita. Namun daji duk sun fita. Gidan kurkuku ma na mutane da aka daure shi ma ruwa ya fasa shi. Su ma sun yi ta tsallaka, sun ta koyan ruwa, suna linkaya, suna gudu, suna fita. Muna jajewa mai girma gwamnan Maiduguri Borno, mai girma Zulum, Allah ya saka maka da alkhairi, kana kokari, kowa ya shaida kokarin da kake yi. Allah ya maka albarka, Allah ya saka maka da alkhairi, muna fatan kokarin da kake yi zaka dada ninkawa. Mun ga fuskarka, mun ga kukanka, mun ga bakin cikin da ka nuna. Yana Saudiya ya baro aikin da yake, take ya hawo jirgi ya dawo. Ana ce masa ruwa ya ci garin sai ya tsallaka ya tamo ya bar duk abin da yake. Mun ga kokarin da federal government ta yi ta hanyar turo mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima, Allah ya saka masa da alkhairi, shi ma ya nuna dattaku, ya nuna karamci, ya kuma nuna shi dan gari ne kuma ya nuna tausayi. Mun ga hotonsa, mun ga yadda ya ta shiga ruwa, mun ga yadda ta sa kananan kaya kamar mai linkaya da kamun kifi. Haka ake son a ga shugabanni idan masifa ta samu talakawa a ganku nan da nan. Mun ji dadin wannan abin da mataimakin shugaban kasa yi, Allah saka masa da alkhairi, da shi kansa gwamna abin da ya yi, Allah saka musu alkhairi. To muna jiran kuma alkawarin da aka yi na taimaka waɗannan bayan Allah a taimaka musu, a tallafa musu. Gaskiya federal government ya kamata ta kaikaito ta duba mutanen Maiduguri, a kai musu wani agaji na gaggawa. In ta kai ma a nemi taimako ne a kasashen waje don a taimaki mutanen Maiduguri, a gina musu gidajensu, a kawo musu abinci ba ƙaƙƙautawa. Asarar da suka yi a mayar musu, ‘yan kasuwan da suke asarar da a maida musu, idan gwamnati ta yi wannan gaskiya ta kyauta. Kuma mai girma mataimakin shugaban kasa mun ji ya ce sun danka komai, gashi mai girma gwamna Zulum insha Allah ta'ala zai iya kokari. Daman yana yi mun sani, kuma mun san yanzu ma wallahi zai yi. Amma dai muna dada karfafa a taimaka waɗannan mutane. Bayan gwamnati, bayan gwamnatin tarayya, bayan gwamnatin jiha, to mu ma, mu ni da ku talakawa da duk wanda yake iya sauraron mu a duk duniya gaba daya, ana buƙatar taimako da tallafi da agaji. A duba ƙungiyoyi da gwamnati ta kafa da kuma ƙungiyoyi na addini a Maiduguri, a tara tallafi da taimako a aika musu, kamar yadda aka yi ta nuna ‘yan uwantaka, aka yi ta tada triloli-triloli na abinci da sutura da kayan sakawa a lokacin fadan Boko Haram daga jihohi daban-daban, aka yi ta kaiwa Maiduguri. To muna son mutanen Najeriya ku nuna wannan karamci, ku nuna wannan mutunci, ku nuna wannan kima wa mutanen Maiduguri. Don haka muna sanar da masallatai, na san insha Allah ta'ala za a samu sanarwa daga ƙungiyoyi na addini, za a yi sanarwa na a nemi taimako a masallatan Juma'a da kuma attajiranmu da 'yan siyasanmu a kai musu taimako. Amma dai muna sanar da duk wanda Allah ya sa ya ji, duk wani masallacin Juma'a don Allah gobe idan an yi sallah, alal aqalli a nemi taimakon sutura, kayan sakawa na yara, kayan sakawa na matan aure da 'yan mata, kayan sakawa na dattawa, sutura da yadudduka da atamfofi, don Allah a nemi taimako a masallatanmu na Juma'a, a tara waɗannan kayayyaki ai packaging, sai kuma a jira a ji wace jiha za a kai wannan taimako, ma'ana wani bangare za a kai taimakon don ya isar ma waɗanda abin ya shafe su. Ba laifi bane idan masallatai sun tara makudan kuɗi, sun tara asusu na taimakon mutanen Maiduguri. Wannan in an yi haka da sunan masallatai da ƙungiyoyi na masu wa'azi da malamai, to gaskiya da an taimaka ƙwarai ƙwarai da gaske. Ƙungiyoyin 'yan kasuwa, muna kira gare ku ku haɗa wata haɗaka ta ƙungiya da za ku tara kayan abinci. Fulawa ne, shinkafa ne, taliya ne, makaroni ne, masara ne, dawa ne, gero ne, da dukkan kayan masarufi. A matsayinku na 'yan kasuwa masu albarka, ku tara waɗannan taimako, ku yi shi a ƙa'idance, ku nemi gwamnati ta ba ku iko da dama a kai wa mutanen Maiduguri wannan taimako, za su ji daɗi ƙwarai. Kuma wannan ambaliya, ku sani cewa ba wai iya Maiduguri kaɗai ta shafa ba, ruwan nan ba daina shi aka yi ba, yana nan a wani ɓangare na Jos ya same su, wani ɓangare na Kano ma bincike ya nuna akwai wannan ambaliya da Jigawa da kuma wasu wurare da ake hasashen masana sun ce matuƙar ruwan nan bai tsaya ba za a iya samun fashewar wasu dam-dam da kuma ambaliyar ruwan nan ba a fa ƙare ba. Allah kiyaye. Don haka iya abin da za mu iya yi mu yi musu addu'a, Allah ya biyar musu alkhairi kuma Allah ya taƙaita. Sannan kuma mu faɗakar da gwamnati ta taimaka, kuma mun ga alamar za ta taimaka ɗin. Sannan ba za mu zuba ido wa gwamnatin tarayya kawai ko gwamnatin jiha kawai ba, a'a, da almajiranmu da attajiranmu da 'yan kasuwanmu da 'yan siyasanmu da dukkan masallatanmu ya kamata mu nuna kishin al'ummarmu. Alal aƙalli mafi talauci ko da rigar sawa ce, mu neman musu taimako sutura, don duk kayansu sun ruwa ya tafi da shi. Mutumin da ruwa ya ci gidansa gaba ɗaya ya fito daga shi sai rigarsa, ina zai samu riga? Yanzu abincin da za a ci ake nema ba wai rigar da za a sa ba ma tukuna. To ya kamata mu taimaka musu, mu agaza musu, kuma muna fatan wannan sako zai isa ga wurare da dama. Kuma muna kira ga mutane ku yi taka tsantsan wajen ba da taimakon, don yanzu kuma za a yi ta samun lambobin waya na boge na ƙarya da sunan ba da taimako mutanen Maiduguri. Kar wani ya tura kwabansa a wani account sai ya tabbatar da amincinsa ga wannan account ɗin. Tunda kuna da masallatanku na Juma'a kusa da ku, kuma akwai ƙungiyoyi da aka sani na addini, to lallai shugabannin ƙungiyoyin su fito su yi bayani a ba da wani account guda wanda za a nemi taimakon a ciki a tura musu. Don wani yana nesa ne zai bada taimako, amma kar ka tura taimakonka akan account ɗin da baka tabbatar na waye ba. Don yanzu kuma za a samu mutanen banza za su shiga neman kuɗi a cikin wannan harka. So wannan shine sakon da muke so mu isar. Muna fatan Allah tabaraka wataala ya yi mana wannan bala'i, ya yi mana wannan ibtila'i, ya yi wannan jarabawa, kuma muna fatan jarabawa ta zama mana alheri insha Allah. Tambayoyi sai a haƙuri insha Allah sai sati mai zuwa. Abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya yafe mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.